بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الله تعالى cikin hikimarsa ya ƙara hada mu a daidai wannan rana da muke karatu cikin littafin kitabut tauhid na Sheikh Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab muna da cikin babu na sihiri insha Allah yau zamu shiga cikin fihi masail masal da malai yake samu mana inna masail ba su da yawa kuma akwai wasu abubuwa da zamu ƙara ciki wato babu da shi insha Allah in dai lokaci ya bamu dama idan bai bamu dama ba kuma in muka sake dawowa a wannan darasin kuma zamu sake ci gaba da wannan abin da mutane wannan abin da zamu rufe din idan ba banta ba malai ya kawo mana wato hadisai akarai guda uku daga sahabbai uku da suke magana kan cewa duk wanda aka kama shi yana sihiri fatawar sahabbai shine aka kashe shi fatawar sahabbai shine aka kashe shi mun yi magana kan sabanin malamai da suke cewa shin za a kashe shi a matsayin murtaddi ne ko hadi za a masa abinda yafi inganci shine wanda yake sihiri an kama shi za a kashe a matsayin murtaddi ne wato yayi rija saboda da ba sihirin ba zai biye sihirin ba sihirin ya ci sai yayin da wato ya sanci daga asalin addinin musulunci sai yayin da ya bi Allah ta'ala shirka yayin da ya nemi taimakon wani Allah wato isti'ana kenan to kaga wazo wannan abu da ya sunansa shirka sannan kuma yayin da yake kusantan shi wannan aljani da wasu girmamawa to shi ma wannan shirka ne kuma a bauta iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wannan duka anan an sami wato shirka saboda haka mai sihiri ya zama hakkinsa hakki da yake wuyansa a sauke na ubangiji shine wa kashe shi to wannan shi yasa malamai ke magana cewa za a karbi tuban shi ko ba za a karbi tuban sa ba malamin zai kana ta mana magana amma mu da abin da muka rinjaye a wannan lokaci shine za a iya neman tuban nashi yace ya tuba shikenan za a iya karban tuba saboda rindani za mu sake kawo wannan magana insha Allah ta'ala ya kawo magana cewa sahabbai duka sun yi ijma'i tun daga Umar bin Khattab tun daga Hafsa tun daga Jindub bin Khair ga kuma Uthman ibn Affan ga Abdullah ibn Umar sahabbai ma ba a san wanda ya taba sabawa a cikin su kan cewa wato hukuncin wanda ya kama shi yana wato sihiri shine a kashe shi ba taba samun haka ba sai malai ce na farko shine fihi masail akwai masaloli a wannan babin namu na farko shine tafsiru ayatul baqara tafsirin aya na suratul baqara wannan aya da malai ke magana shine wa laqad alimu lamar ishtaraqu ma lahu fil akhir min khalaq sun san cewa duk wanda wato ya karbi sihiri to ba ya da rabo a wajen ubangiji wannan malai ya kawo cikin wato dandazon ayoyi da suka zo ne wato dandazon manganu da ubangiji ya shimfiɗa kafin wannan aya tun daga wata ba umar tutu shayatin ala mulki sulaiman wa ma kafara sulaiman walakin shayatin kafaru yu'allimu an-nas as-sihra har zuwa kai wa laqad alimu lamma yashrahu ma lahu fil akhirati min khalaq har ma zuwa kan walau annahum amanu wattaqu lamma thubatu min 'indillahi khairun law kanu ya'lamu wannan ayoyi duka Allah ta'ala yana magana akan mai sihiri da hukuncin shi yana kuma magana kuma akan mai zuwa wajen boka da hukuncin sa yana kuma magana akan mai zuwa wajen ya koyi sihirin shi kansa to amma malam ya zabo wannan ayar saboda idan ya kawo maka ayoyi da duka to zai tursa su dole sai yayi maka wasu maganganu da watakila zai fita cikin sharar littafin sa wato akwai maganan Haruta da Maruta akwai maganan shi kanshi wato Haruta da Maruta waɗannan suwaye su malaiku ne ko wasu sarakuna ne ko kuma me yake faruwa sannan kuma cewa da suka yi idan wa yu'allimani min ahadin hatta yaqula inna ma nahnu fitratun fala takfur wannan shin ubangiji ya saukar musu da sihiri da sakarantar to ne ka maka wannan ayoyi dole sai maka bayanin su to shi kuma malai zai fita cikin sharadin sa shi yasa sai ya dauki mai aya da tafi sauki amma kuma ita ma dai tana nuna kafircin mai sihiri ne to mu kuma wannan shine muka alƙawarta cewa insha Allah zamu zo wannan aya zamu sake karanta ta idan mun gaba wannan babu zamu sake karanta ta a cikin wasu abubuwa da ake kawo na shubuhohi da ka iya ji ko kuma ka iya saurare yayin da wasu ke magana cewa babu ne ta iya zuwa a nemi taimakon wani wanda yake ta'amuli da aljani ko kuma yake ta'amuli da bokanci ko abin da yake ba da wannan malamin ya kawo wannan aya wal qad alimu lamar ishtaraku ma lamu fil akhirati min khalaq al khalaq ila nafar rabu al khalaq ala rabbina min an nasib kamar da abdullahi dan abbas haka ya fasara saboda lafazan al khalaq ma'anar su idan an nasib ala rabbi ala mutaza lughat al arab ibn abbas ya fasara shi amma qatada ibn da'am as-salusi shi sai yake cewa ai la jihata lahu laysa lahu inda allahi al jiha ko kuma wani abin da yake ba da wannan akwai inda akwai wata misa ta ce aljanna amma na fasa malam al jiha din ne wato qatada yake cewa duk wanda yake zakiye masihiri yake ya karbi sihiri bi ta sihiri akan wato ya yarda da kaddarar ubangiji ya kaddara masa to bai da rabo wajen ubangiji wato bai da fuska da zai kalla ubangiji bai da wata bai da wani martaba ubangiji ba zai kalle shi da wani martaba da yake da shi ba saboda ya riga ya lalata dukkan aiki da yayi da wannan sihiri da yayi tun da sihirin shirka ne sannan kuma al-hasan al-basri yake cewa malahu fil akhirati min khalaq wato shi laysa lahu din bai da addini wato duk wanda yake shirka yake sihiri yake to kamar ya cire rigan addinin sa ne wannan duka ma'anoni ne guda uku da malamai ke faɗa wanda ba sa cin karo da juna saboda shi ne mai sihiri din in yayi bai da rabo wanda kuma ya zama bai da rabo wajen ubangiji to kaga bai da addini bai da addini ko bai da martaba bai da kima wajen ubangiji tunda ya riga ya sance daga asalin waltaka da ubangiji yake masa da kuma waltakar da shi ma yake ma ubangiji to Allah ta'ala baya san kafirai baya san kuma masu wato yin aikin shirka kamar yadda kuma yake san mu'minai yake san masu yin aikin imani to yayin da mai sihiri shi kuma ya bar imanin sa to kaga bai da rabo abinda yake nufi bai da rabo shine wato bai da addini tunda addinin da Allah ta'ala yake karba shi ne baya yin shi sannan kuma wato bai da wata martaba da ubangiji zai kalle shi ya saka ka mishi wani wani aikin alkhairi da yayi bal iya daga cikin wadanda ma za a durfafa aikin su za a daidai ta aikin da yayi in ma ya tsaya wani aiki na alkhairi shi yasa Imam Malik a wannan aya da ya karanta ta ya fahimci cewa abinda ake magana shine mai sihiri ba musulmi bane Imam Malik da ya karanta wannan aya sai ya fahimci cewa to mai sihiri dole a kashe shi yace ina ganin kamar yadda Allah ta'ala yake ce ini cewa wala qala alimu la mari tarahu ma lahu bil akhirati min khalaq to mai sihiri a kashe shi a duniya shi ba tunda da ya ce a lahira ma bai da rabo to a duniya ma bai da rabo a kashe shi haka in ji Imam Malik yake faɗa wanda za mu sake dawowa kan waɗannan ayoyi insha Allah musamman sha'anin maganar hamsa da marutan nan da yake ba mutane wato kaikayi a zuciya at-thaniya na biyu malaka tafsiru ayatin nisa'i tafsirin aya na ta suratul nisa'i shine aya na yu'minu bil jibti wa tagut da malaka ya kawo mana sun yi imani da al jibtu sun yi imani da al tagut lafazin al jibtu kamar yadda malaka ya kawo mana magana ta Umar bin Khattab al jibtu shine wato mai sihiri sihiri da mai sihirin shi kashi bokar da bokacin nasa da ana kira shi al jibtu al tagut kuma shine duk wani wanda wani bawa ya fita daga cikin biyayyar ubangiji saboda shi saboda mabiyinsa saboda shi wato abin bautarsa ne sai yayi mishi biyayya sabanin yi ma Allah ta'ala biyayya ko ko abin yi masa biyayya ne wani shugaban sa ne ko kuma a kawai yana masa da'a ne kawai bakahun bi har yayin da ganin cewa zai iya bin sa a sabanin mai muka yabo Allah ta'ala to wannan ya zama tsabutu kaga anan sai ya zama tsabu jibtu wani bangare ya tsabutu tsabutu ya gangarewa saboda haka abin da samala ya kawo shi wannan ayar ita wannan ayar ita kuma Allah ta'ala ya kawo ayar ne yana wato kushe ga ahlul kitabi yana kushe ga ahlul kitabi akan abin da suke yi na sabanin imani sai ya zama wato duk wanda ya imani da aljibtu da tsabutu shi ma yana kishiyantar imani da Allah da manzansa in dai kai imani da aljibtu da tsabutu kai imani da sihiri kai imani ko da dabu to kamar kai ka faɗa ne a fakace baka sani ba cewa kana wato kishiyantan imani da Allah da manzon shi wato ba zai a sama imani da kuma imani da Allah da kuma imani da dabu ko kuma imani da sihiri su zauna zuciya ɗaya ba in ɗaya ya zauna a zuciya to ɗayan kuma zai fita imani da Allah zai fita in kuma imani da Allah ya zauna a zuciya shi kuma wato imani da sihiri da imani da dagutu zai fita shi zama ya kawo mana wannan magana sai ma da ce tafsirul jibti wa at-tagut wal farq bainahuma a wannan wato akwai bambanci tsakanin al-jibti da at-tagut ya kamata a fahimci bambanci tsakanin al-jibti da at-tagut
aljibtu kamar yadda Umar yake fada shi da as-sihr Abdullah ibn Abbas a wata riwaya sai ce shi ash-shirk to wannan kuma shi ma babu wani sabani saboda duk me yin shirkin da masu yayi duk me yin shi ne sai ya shirka to laka aljibtu as-sihr ash-shirku ash-shirku as-sihr kusan yana cikewa zuwa ga ma'ana daya saboda haka shi ma at-taghut ya fi gabewa ta fuskar ma'ana taghut zai iya zama mutum zai iya zama ba mutum ba zai iya zama dan ajani zai iya zama wani makhluki ne kamar fir'auna fir'auna ne ce abota mushi ga zama dan gutu kamar duk wani wanda zai ce ai ya hana dokar da ubangiji saukar ya ce misali wani Allah ya ba shugabanci ya ce shi ya riga ya hana aure mata ku misali to yanzu wannan aka masa biyayya to shi ma wannan ya zama dan gutu saboda wato ya kawo wani abin da jama'a za su bar dokar Allah su bi dokar sa wannan shine mana yake nufi da aka ta abin bace tsakanin al-tawut da al-jibt aljibtu galibi an fi an fara kan wanda yake zake ma shirka ta hanyar sihiri shi kuma tsabutu shirkan ne amma kuma ta iya wata hanyar sihiri ta iya kuma ta hanyar sihiri ba ta iya wa saboda biyayya da yake makamu bi da yake ma wani ko kuma ra'ayin kauli da yake ma wani ko kuma wato daukar wani da yake a matsayin abin bauta ba Allah ta'ala ba kuma kaga maganar Jabir bin Abdullah yana kara fassara mana wannan yake cewa kowace kabila tana da kowace kabila tana da bokaye da suke buga musu me za su yi kowane boka kuma yana da irin nashi wato tsabutun kowace boka yana da tsabutun da yake saukan masa yake saukan masa yake gaya musu me za a yi shi kuma sai bokan zai gaya musu kuma wannan kabilan sai wannan kabilan kuma su yi aiki da abinda bokan yake faɗa malaka al-khamisa na biyar ma'rifatu as-sab'il mubiqat al-makhsusati bin-nahy shine wato ya kamata lalle a fadahu a san waɗannan abubuwa guda bakwai masu halakarwa wanda aka kebance su da hali maza Allah ya kebance su da hali maza Allah yake cewa ijtanibu sab'al mubiqat ku nisanci abubuwa guda bakwai masu halakarwa sai ya fada shirka sai ya biyunta abubuwa guda bakwai masu halakarwa da sihiri wato ka shi kenan baka sihiri yana kusa da wato shirka kwarai da gaske kusan aminan juna ne in dai ka samu sihiri to za ka samu shirka sai kuma wato ya kawo wasu abubuwan da kuma ba su kai su ba to wannan abin da sama ne kawo ne shine yace ya kamata a san yanayin jerin bayanan da manzo Allah yayi sannan kuma ka san waɗannan girman waɗannan laifuka mu laifuka ne masu girma da ya kamata wato kowanne mu ya shiga cikin tayin sa kar da wato a same shi yana zaki ɗaya daga cikin waɗannan laifuka sauran shine qatlun nafs allati haramallahu illa bil haqq mutum zai kashe rai ba tare da haƙƙi ba ya ci dukiyar maraya ko ya ci riba ko ya ci dukiyar maraya ko yayin da aka je wato fajan fama jihadi ya gudu alhali kuma yana da karfin da zai iya kare martaban musulunci zai iya yana da karfin da zai iya kare martaba da aqida ta musulunci ko kuma ya je ya kazafi ma wani musamman ya samu wata mace wacce take tare maka falalliya ibadar ta kawai take yi ba ruta da kowa kawai a zai mutum ya je same ta kawai ya tsangwame ta ya mata sharri wannan hadisi yana daga cikin as-sab'ul mubiqat da manzo Allah ya faɗa a cikin hadisi su wato suna halakar da me yin su wato za su je su kai mutum me yin waɗannan laifuka za su kai shi su baro shi a can jahannama su kyale shi a can Allah ta'ala ya tsare mu sai abu na shida da malai yake magana shine annahu yuqtalu wa la yusa'a anna sahira yakhfu cewa wato me sihiri kafiri ne wannan malai ya gina shi akan abin da yafi inganci daga cikin maganar malamai akwai sabani kamar da muka faɗa tsakanin malamai kan cewa me sihiri ana kai shi ne a matsayin haddi ko ko ana kashe shi ne a matsayin wato kafiri murtaddi abin da yafi wato daidai a maganar malamai guda biyu da suka yi a wannan babu shine me sihiri ana kashe shi ne a matsayin wanda yayi rida kamar da muka faɗa cewa ba yayin da za a dama mutum ya sihiri din sai yayi ma Allah ta'ala shirka a shirkul du'a masalan du'a wa ibada wannan iyaka na abudu bauta to sai yayi ma Allah ta'ala shirka a ciki bauta shine wato da ya zama duk yayin da yake wato kare kainan sa yana kare kainan ne domin yaje neman yardan ubangiji to sai ya koma wannan kare kainan da yake kuma yana neman yardan aljanna nan ne saboda aljanna ya biya masa bukata ko yana neman yardan wannan bokan ne saboda bokan ya biya masa bukata to kaga yanzu wannan akwai shirka a bangaren ibada sannan kuma yayin da kuma ya nemi wato wannan shi bokan ko wannan ajalin ya biya masa wannan bukatun to kaga ya nemi taimakon wani Allah ta'ala ne akan abinda babu iyaci sai Allah yace a sa soyayya inda babu soyayya yace a sa kiyayya inda babu kiyayya yace a kashe mushi wani to wannan kaga duk isti'ana ne neman taimako ne daga a ce abinda ba a neman taimakon wani Allah ta'ala a cikin sa saboda ko a wannan yanayi isa malami suka ce duk matsafi to ya zama ba musulmi ba ya zama ba musulmi ba kuma suka kara cewa wannan shine zahirin ayan Qur'ani Allah ta'ala cewa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula inna ma nahnu fitratun fala takfur kai kafirci ya sake fitowa Allah can kuma cewa lakinna shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihra kafaru aka fada to laka din me yin sihiri to abinda yafi inganci shine za a kashe shine murtaddan ba wai abin da haddi ne wanda ake musulmai ba haddi da ake musulmai ban mace shi da a ce an kashe mutum murtaddi shi idan aka kashe mutum wanda yake murtaddi ne wato ya yanta shi ba za a mishi wanka ba ba kuma za a binne shi a makabartar musulmai ba haramun ne kuma koma da shi ce koma ya kunsa ne ko dan sa ne ya ci Allah ya ji kansa haramun ne tsakanin shi da shi kuma an riga an rabu ba za a sake haduwa ba mutakar dai shi ma wato wansa wato dan uwan nasa ko mahaifin nasa ko mafiyar tasa ta tafi aljanna to shi da ita da wannan mai sihirin da aka kashe shi saboda sihirin da yake dubafa ba sa duba to wannan shi ne babban tsakanin a ce wani an kashe murtad amma idan aka ce an kashe haddi kamar wanda ya yi zina aka zo aka kashe shi aka mishi wannan wato aka wato jefe shi to wannan jefin da aka majifar da aka masa ta riga ta zarfake shi kamar wanda ya karafi in ya karafi wannan zane shi da aka yi wannan shi ma ta riga ta kisasi aka masa kamar wanda ya kisan kai wanda ya kisan kai hakkin ɗan uwan mamacin da ke wuyansa to an sarayar yayin da aka kishe shi illa iyaka dai akwai hakkin kuma mamacin wannan kuma sai an je lahira to amma dai kaga dai wannan kisasin koya ta rage mishi wani abu to shi kuma mutaddi yayin da in muka ce wato mai sihiri mutaddi wato ya riga to shi ba wani abu da zai amfane shi ko an kashe shi ko ba a kai shi ba sunan shi ka hudu kawai wannan shine bambancin da yasa malamai a suke cewa wanda za a kashe haddi ne ko za a kashe shi a matsayin kafirun ne murtad sai abu na bakwai ma da ce annahu yuqtalu wala yusata cewa shi wanda mutumi za a kashe shi wala yusata kuma ba za a nemi tuban sa ba wannan kamar yadda muka faɗa malam ya dauke shi ne daga fadin sa a wannan wajen hadisi da jindi bike rawaitowa daga mazala haddu sahiri darbatun bisayfi wato haddi na matsafi shine wato a kashe a kulle masa wuya da takobi to kuma wannan ya riga ya ga wanda yake min katin mun faɗi cewa wannan hadisi da malam ya kawo hadisi ne da'ifi saboda akwai Isma'il ibn Muslim al-Makki al-Basri da'ifi ne kuma shi kadai ne ma ya yace ya ce jindu bin khayr ya ce manzo Allah ya faɗa abinda aka sani a hadisin da aka sani ingantacce shine wato wannan magana ce ta aiki na jindu bin khayr aiki na jindu bin khayr shine ya taba zuwa ya kashe mai sihiri amma ba magana ce yace manzo Allah ya ce a kashe mai sihiri ba so kaga hujja da wannan hadisi aka cewa ba a neman wato ba a neman wato tuban mai sihiri wato ta kawo duk da ma hadisin ai mutlaq ne hadisin mutlaq ne ba za a iya daukar shi a faffaren sa ba a saken sa ba sai an duba sauran nasoshi za a iya za a nemi wato tuban sa ko ba za a nemi tuban sa ba tunda ai gashi akwai hadisin cewa mutu an uqatila nata nata ta shahadu an la ilaha illallah bal ba wannan hadisin ba hadisin da ba za a yake cewa la yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihda thalathah athaybu az-zani wa nafsu bin nafs wa tariku li dinihi kaga a tariku li dinihi a nan ana bashi tuba amma da hadisin kaga a sake mazala ya fadi shi to ko da ma wannan hadisin ya inganta cewa haddu sahih darbatun bisayf to a karan kasa ba za a iya daukar cewa kawai za a je a kashe misiri ba tare da an nemi tuban sa ba abun darin wannan hadisin shi daya sai an ba sauran nasoshi an kara dubawa sai manzo Allah gashi ya taba cewa ai kashe mutad amma kuma abinda muka sani shine ana neman tuban su abinda muka sani shine ana neman tuban su babu wani ba abin da yake hana amsa tuban su to balle kuma wannan hadisi ne wanda yake ba mai rauni sai dai jumhurin ba da mai kamar yadda muka faɗa kamar Malik kamar Ahmad a ɗaya daga cikin rayuwarsa sun tafi akan cewa ba a neman tuban wato wannan ba a neman tuban matsafi da an kama mai sihiri kawai shikenan a kashe shi ba sai ya tuba ba sai an ce ya zo tuba ba daga cikin hujjar su shine saboda shi sihiri wani abu ne da baka sani ya tuba ko bai tuba ba kuma wani abu ne da shi ya riga ya iya idan yanzu ya tuce ya ce ya tuba ya je daki baka sani yake ba ba za ka sani ba so suka ce to a kashe shi kawai a huta in ya tuba tuban ta masa amfani a ce wannan magana su ce suke yi amma Imam Shafi'i da Ahmad al-Adai da cikin riwayoyi suna cewa a karbi tuban sa saboda ai babu wani zinubi face akwai tuba babu wani zinubi mutum in shirka yake yi ma ƙarara yana cewa shi ba zai bauta ma Allah ba wani Allah zai bauta ma idan ya ce ya tuba shi kenan za ka karbi tuban sa me yake ya daki yake kulle daki daga sike kowa daga sike wannan babu mu babu ruwan mu shi sai babu shafi yake cewa saboda haka in ya ce ya tuba to a karbi tuban sa wanda kuma mu wannan gaskiya yafi ni wannan magana ta mun karbi cewa za a iya karbe man ya tuba ban za a iya bashi dama ma yace ya tuba shikenan sai a karba saboda babu wani sabon Allah face akwai tuba a cikin sa mutakar ne mutum ba ya je gargara ne ba ko kuma wato ya tsinci kansa a ranakun da a lokacin da ba a karban tuba amma dai idan mutum na sihiri kawai an kama shi babu laifi za a iya istitaba sa za a iya neman wato tuban sa in ya tuba shikenan kuma kafa hujja da hadisin bajala wanda kila wani zai ce ai akwai hadisin bajala kuma zaka Allah ya bada ubani akashi ko wani sai mai sai matsafiya da matsafi aya nan buzai sun basu wani tazaran lokaci ba ko su ce kutuwa ba to shi ma dai wannan da yake mai da muka fada hadisi ne wato akali ne a saki ba za ka sani ba kuma dilatul iqtiran in ka lura da abubuwan da suka faru a cikin abinda Umar ya in ka lura da abinda Umar ya jero a cikin asarin za ka gani cewa ma shi kanshi wannan su kasu wadannan masu yi da ake zo a kashe ba ma musulmai bane saboda a ciki farko abin da ya fara magana ya cewa ya araba duk wani bamajuse wanda yake auren muharramansa ya kuma ce a hana su magana zamzama da suke yi wani magana ne da suke yi da hanci ba mai ganewa sai su ya kuma ce kuma a hana su wato babu laifi za a iya karban duk wani jizya daga hannunsu kamar yadda aka sani da can a fatan ta tsakanin sahabbai shin ya halatta a karbi jizya haraji da ake karba jizya da haraji akwai mace amma dai ko mun cewa harajin wato wannan kallan da ake sama kafirai to ya halatta a amsa a hannun majusawa wanda ba su da addini ba su da littafi ko kuwa sai dai kawai daga ahlul kitab ake amsa saboda wato yadda zahirin qur'ani ke nuni zuwa ga ahlul kitab kadai to amma Abdurrahman ibn Auf sai zai ba da hadisi yake cewa manzo Allah ya ce ku sunnata musu sunnata ahlul kitab saboda haka sai Umar shi ma sai ya canza yake cewa to daga yanzu a amsa jizya daga hannun waɗanda mutane su ma to kaga idan ka duba daga nan ne sai Umar kuma ya ƙara cewa to a kashe kuma mai sihiri da matsafi da matsafiya to idan ka duba abubuwan da aka hada kaga a jinjerin gwanin ma kwata taba ana magana musulmai ne ba ana magana wasu daga cikin mabuzawa ne suke yin wato waɗannan sihiri din Umar ya ce a kashe su saboda haka ba ya ne wannan a fahimci cewa Umar wato ba a nemi tubarsu ba watakila an je an ce su su tuba ba watakila kuma sun yi israri ne ma akan abin ko kuma su suna yada wannan sihirin a bankasa kamar yadda aka sani kafiri kawai da yaya tsami wanda yake tsaron toci ko wanda yake tsaron wajen bauta na gumaka kamar mutanen indiya za ka sami sa'adin matsafa ne to amma dai ba za ka je ka ce za ka kashe shi ba saboda bai zo yana shirin tasirin shi a bayyana jama'a ba amma yanzu yana shirin tasirin shi a bayyana jama'a ko kuma yana neman ya kawo ya lalata gari ga baki daya to ba ne za a iya kashe shi to ta wannan sigar ne shi ba Umar ya kashe waɗannan mutane ba wai saboda wai za a ba a wato ba mashru'i bane a zuwa karbi tuban su karban tuba kamar yadda muka faɗa duk wani laifi da mutum zai yi wanda za a kashe shi yace ya tuba shikenan yace ya tuba shikenan sai dai dan abubuwa kaɗan da mutane malamai ke cirewa daga ci abu da malamai ke cirewa wasu daga cikin malamai shine wanda ya zagi manzon Allah misali malamai suna cewa wanda ya zagi manzon Allah ko ya tuba sai an kashe shi saboda a yanzu in misali ya zagi Allah ne sai ce ya tuba to za a iya cewa shikenan Allah ya riga ya shirya da tuba ga duk wanda ya koma masa amma shi manzon Allah shi yanzu shi dan adam ne yana yanzu ko baya duniya yanzu kawai dan wani ya zage shi yanzu wai sai ce ya yi shi manzon Allah shi ne kadai yake zai fito ya ce na yafi maka ko ban yafi maka ba zaka malamai suke cewa to inda ya zage manzon Allah tunda ba mu da ba za mu iya shiga gaban manzon Allah ba kawai mu ci mishi wato mai magana a majalisa shi ubangiji ya riga ya faɗa karara cewa ya yafi amma shi manzon Allah bai faɗa ba inda ya mana da wata sunna da yake cewa duk wanda ya zage ni yanzu ya tuba shikenan a bai faɗa ba sai dai abinda muka sani shine duk wanda suka zage manzon Allah to manzon Allah yakan aika a ji a danko su wasu su a kashe su wasu su kuma su zo su tuba gaban sa kuma ya yafi su to a yanzu ba manzon Allah baya nan balle in an danke mutum a ji a ce to ya kaya shi to ya kaya shi ba shi sa wasu malamai suke ganin irin halayen nasu cewa a ai ko ya tuba tuban sa dai ta karu misali ya ce na tuba na dai zagi manzon Allah to wannan abin da ya faɗa ta karu Allah ta rantsa karbi tuba amma kuma hakkin manzo Allah da ke wuyansa to ai babu iya dewa kamar kamar wato mutum ne yayi yana da wasu laifuka yana da wasu laifuka da yawa daya haƙƙi na shari'a ce daya kuma haƙƙi ne ya taba kashe wani to idan ya kasance haƙƙin shari'a shari'a ta riga ta yaje masa ya tuba ya ce ya tuba to shikenan ka ga magana ya kare misali ya ce shi wanda suke kwacen nan ko wanda suke sace jama'a haka suna garkuwa da su to idan ya ce ya tuba to wani shikenan an karla aka tuban sa amma idan yana da kuma wani akwai yana da wani kwantin isasi kuma ya taba kashe wani dagangan kuma wannan mutumin duk wanda za su karbu za su ce sun yabe masa ba sa nan ba ko kuma sun ce ba su yabe ba to sai an kashe shi wannan shine babbacin mutum kila wani zai ce dan me za a gabatar da haƙƙin Allah akan haƙƙin manzo Allah eh manzo Allah shi da adam ne shi da adam ne shi ma to shi ta wannan babu ne kaga yanzu koda misali dan bindiga ya zo ya ce shi ya tuba amma ana da wato rakwatin cewa ya kashe wani to yanzu tuban sa da yayi wannan daban yanzu kuma wani kisasin da ake bin sa to kuma shi za a zo a yi magana sai da kuma imami saboda wata maslaha ya gani zai iya bar shi shikenan ko abin da ya kama da wanda malamai suke kawowa akwai dai sauran wasu haifiyat da suke sa a kyale shi amma dai wanda abin sa na kawo wanda saboda kar wani mamaki an ce wai wanda ya zagi Allah abin ya tuba shikenan amma ya zagi manzo Allah za a kashe shi eh sai manzo Allah baya nan ne inda yana nan shikenan kaga magana ya kare sai an je wajen sa an ji to a kashe ku ba ko kar a kashe shi amma kaga duk wanda suka zagi manzo Allah a lokacin manzo Allah kaga ya bin shi kalibin su ya bin shi yayi wasu ma suka musulunta daga baya suka zo suka mishi waka waka na majinta da yabo har ya bin gaba su cututtuka to wannan manzo Allah ke lokacin da yake raye amma yanzu baya raye saboda haka ba zai yi mu shiga gaban manzo Allah ba mu kawo wani abin nan kuma daga cikin abin da zai karbi na muka cewa za a iya neman karban tuba na misihi matsafi ya ce ya tuba ai ga matsafa na zamanin annabi Musa matsafa na zamanin annabi Musa yayin da suka ga ayoyi da ke hannun annabi Musa sai suka zubar da wannan sanduna nasu suka ce su yi imani kaga Allah ta'ala ya karbi wannan imanin nasu saboda haka kaga idan mutum ya tuba tunda in ka ce ka musulunta ai wani babban jizya abu ne na tuba ai tuba kai to yayin da mutum yace ya musulunta ya tuba yayi to tun dai har an karbi babban laifi da yayi na kafirci to in babu abu da kuma karbi kuma karbin laifi da yayi wanda bai kai wannan kafircin ba ko kuma yana daidai wani da kafircin min babu abu da a karba saboda haka abin da yafi inganci a maganar malamai shine mai sihiri an samu an ga akwai maslaha yace a bashi dama ya tuba to za a iya bashi dama ya tuba babu matsala sai dai kawai in an ga in an bashi a raye akwai fitina to wanda wasu daga malamai suke cewa to babu ne za a iya kashe shi in an ga akwai maslaha tunda akwai wanda in an bashi a raye a gaskiya zai fitina mutane Sheikhu Sa'id Tamimi yake cewa to idan koda ya ce ya tuba ko kuma ya tuba kafin a kama masa shikenan sai wato imam duk da haka in ya kama shi ya dama ya ga maslaha ya gani in ya ga akwai maslaha a fice shikenan in ya ga akwai maslaha a bar shi a karbi tuban sa kaga shikenan sai a karbi tuban sa to kaga irin wannan abubuwa da malamai ke ta kara maka su ilimi kan abu wato ko da ba mukaddara ba wato wannan sabanin da malamai suka yi wannan ya isa maka gane wato girman mai sihiri yadda malamai suna ta wato kara ma juna sani wai kafiri ne ko musulmi ne ko kafiri ne wannan ta wai tantama tsakanin wani musulmi ne ko kafiri ne kaga wannan abu ya girma sannan ko ana ma tantaman wai kowa tuba a karba tuba ko kaka a karba kaga wannan abu ya girma to wannan yana nuna maka cewa wato girman laifin da mai sihiri ke yi mai tsafi ke yi ko da mun ce ma shi musulmi ne to kaga irin wannan sabanin da malamai suka yi balle kuma kamar yadda muka faɗa zahirin Qur'ani abin da yake nunawa da kuma aikin magabata da kuma wato sauran abubuwan da mai sihiri ke ta'amuli da shi idan ka duba zaka ga lalle ne ya mai sihiri zama musulmi ba zai yi zama musulmi ba ban zai zama kafiri ne in an kashe shi kuma za a kashe shi ne kafirin murtad za a kashe a matsayin kafiri ko murtaddi Allah ta'ala ya kyauta sai ma da ya kara ya kawo wata attani na takwas wujudu hadha fil muslimina wato ana samuwan wannan da aka yi a cikin musulmai wato a dandazon musulmai ala ahli umar tun zamanin umar wa an samu masu matsafa tun zamanin umar fa kaifa ba'dahu to ina ga bayan lokacin umar kar kuma ja mazala baya ya rasu a Abubakar Siddiq shekara bi kawai ne Umar dan Khattab zai shekara 10 to kaga rududu bayan rasuwar ma'aiki ba a cikin shekara 20 ba aka fara samun matsala abinda ba da yake sai ya fara shi amma akwai wannan abinda ba da yake fara akwai abinda akwai abin dubawa dan yanda ya fada cewa wujudu halal fil muslimin kaga sai ka gane cewa kaman musulmin ne ya matsa fa eh ko musulmai kawai shekara 20 ba ta yi ba da rasul manzala kuma sai su kawai sun zama majawuje da wannan kaga abu ne zai wahala sai da lokacin akwai wato manyan sahabbai kuma da'awar da ake yi duk larabawa akwai abubuwan da yawa da suka bari domin inda larabawa za su koma ga wani abin da ke kishe musulunci inda larabawa za su koma zuwa wani abin da ke kishe musulunci da sauri to da su saka gunki ne ya kamata ya zama farko saboda larabawa sun riga sun zuciyar su yara ta da gubaka lokacin zuwa manzon Allah amma da aka ga manzon Allah ya hana su a tarihi ba a da lokacin da aka samu wasu al'umman musulmai sun koma wajen gubaka sai lokacin turkawa ba lokacin larabawa ba larabawa tunda manzon Allah ya hana su ta'amuli da gumaka to ba a sake samu a tarihi ba wani ya sake yin wani mutum-mutumi haka a ce kawai a barbar wani shugaba wanda bari a yi wani mutum-mutumin sa ana ado da shi ko a je sayar a yi shi ko a je wani babban gari a yi alaban gaya an zane wani ko an sassaka wani larabawa ba su yi wannan ba har lokacin da kafa wani shusar kare har lokacin Banu Umayya har lokacin al-Abbasiyya duk larabawa ba a da tarihi cewa sun kara yadda a saka musu gunki ba su ji da wannan ba wanda ake da su a tarihi sun yi wannan su ne wato turkawa su kuma dama turkawa kaga musuluncinsu daga baya ya zo suna da wasu abubuwa da yawa suka dama musuluncinsu suka dinga haɗawa a cikin addini daga baya da suka koma su wuce shugabancin musulunci sai ya zama sun dawo da wannan sassaƙa gumakan har ya zama da daga baya wannan gumakan ya zo larabawa su ƙara amsa amma da larabawa sun daina to kaga mutumin da asalin abin da yafi gumaka da yake sayowa a kasuwa kawai sassaƙa da aka hana shi daina zai wahala a cewa bayan shekara kawai ƙasar 20 ya dawo kuma yana yin wani abu da dacen ma ba wani yake sosai ba na tsafi larabawa ba su shahara da tsafin ba ko a lokaci ko a baya wanda suka shahara da tsafi su ne mutanen Sindh da mutanen Sindh wani bangare ne tsakanin India da gari garuwa ne haka waje da India da kuma mutanen India su kansu da kuma mutanen da suke da wannan waje da mutanen China da sauransu su suka shahara da tsafi larabawa da ba can su tsafi ba su ba su ne suka fi kowa shahara da shi ba to kaga ba a ce bayan mun san maza da kasar shekara 20 kuma sun koma suna wannan aikin magana akwai duk abun dubawa a cikin ta shi yasa ba kuma wannan magana da yake da akwai abun duwa da yake fil muslimina kamata ya ce wato wasu daga cikin wanda ba musulmai ba suna yin tsafi karkashin tuta na musulmai wanda suke karkashin musulmai wannan karshe yafi dacewa amma sai fil muslimina wannan lalle magana tayi bace ba to bala ta ba ta zama ala itlaqiha ba kuma abin da zai gani maka haka ai yana kama hujjar akarin Umar ne mu kuma yanzu da muka ga na faɗa cewa akarin Umar ma baki dai idan ka duba da iqtiran to ana magana kan wanda ba musulmi bane ba kwarkwata saboda ai a ciki abubuwa ne da yawa Umar ya zayyano daga ciki akwai araba su tsakanin wanda ya aure muharraman sa yace kuma a hana su wannan maganganu da suke yi zamzama kuma kaga larabawa ba sa yin shi su wadannan dai majusa su suke yi ya kuma ce kuma a za a iya karba daga wajen su jizya sannan kuma yace kuma duk mai sihiri matsafi ko matsafiya a kashi kaga wannan dai yana magana kan kafirai ne to magana kuma yanzu ba da zai ce fil muslimina to kaga wannan magana tana da akwai abin dubawa ka ba ka yi yace wato a lokacin Umar a ce wadanda suka musulunta an samu wasu daga ciki suna karkashin tutar musulunci suna yin wannan tsafi din amma tare da haka Umar ga dokar da ya dauka wannan kuma zai zama wato hujja kan halaccin kashe matsafi ko da ba musulmi bane idan yana bayyana tsafin sa idan baya bayyana tsafin sa kawai a wajen motan goma kansa ne yake yi tsakanin shi da suka imani da shi to wannan kaga ba goma da shi yanzu sai ka bayyana goma da suke India kaga ba za su je kawai haka da su samu wani mom haka ko wani wato sex ke fadan sa rike jin wani haka wanda zai zauna kawai yana wannan kaka da abubuwan nasa na hayaki na kafin nan ko kuma idan sun sa wannan dan alawa da suke saba wannan gumakan kawai yayi wani tsafi ko a gaba ba ga alawan ba mu ba ruwan da shi za mu je mu kashe shi ba saboda mai takalayin ba inda ya tabbata takare mu shine zai yunga bayyana wannan tsiya ta kun a gaban mutane ko kuma yazo yana yin wani abubuwa da zai zama kamar ya zama shi ma ya'du alal islam zai zama ina da man daukaka akan musulunci to kaga shine wannan dole mu kashe shi amma mu musulmi ne dai yayin da yake bayan ya ce yayi imani sai dai yana yin tsabi to wannan za a kama shi ko ya ji ko ya so ko ya bayyana ko bai bayyana ba indai an gano yana yi in kuma an gano tsabin yake yi kuma tsabi irin na shirka to za a kashe a wajen murtad wanda yake yayin rita sai dai in ya tuba ala asahi qawli al ulama kamar yadda muka fada to wannan shine wato karshen wannan babi insha Allah ta'ala sai abubuwa guda uku da muka alƙawarta muka ce za mu tattauna saboda shubuhi da ake da wata kila wani zai iya karanta zai iya samun kansa akwai kisa ta Ibn Sayyad wannan matashi ne da aka yi a Madina wanda ya riga wasu yan gane gari daga baya kwakwame suka riga koya mishi tsabi to za mu magana akan sa saboda manzala ya je wajen sa kuma akwai wasu shubuhi da su da iya zuwa a ce manzala ya ce kada je wurin boka ko shi ya je to za mu kawo wannan hadisi mu karanta saboda karin arudu banda wanda kuma akwai asari na Aisha akwai asari na Aisha ta yi wajen shi lafiya bayan masala ya yi wafati ta yi wajen shi lafiya wata wacce take karkashinta bai wata ta yi mata sihiri ta yi mata sihiri daga baya wasu abubuwa suka faru da akwai iskali a abubuwa da suka faru wanda wannan bakiya Aisha ko kuma wani wanda bai wato baya mata ba sahabbai zai iya daukan wannan a matsayin wato abinda zai zagi sahabbai ko kuma ya zama Allah kalli su waɗannan masu cewa akwai sihirin da a iya akwai mai tsafin da a iya zuwa wajen sa misali idan mutum yana wajen shi lafiya shi za a iya zuwa wajen matsafi a nemi wato warakan wannan tsafin nasa a kwance sihiri da sihiri wani za a iya kafa hujja da magana da wannan aiki da Aisha ko wani makamancin wannan za mu zo insha Allah mu bi hanyoyin asarin a gaba wannan maganan na watakila wanda suke dan bice ta shi kare zasu ga ire-iren wannan maganganun suna zuwa sannan abu na karshe idan lokaci ya bamu shi ne za mu yi magana kuma akan wannan aya ta wattaba'u matakin shayatin sai dai kawai za mu yi mawdu'iyya za mu mata wato za mu dauki abin da ya dame mu ne kawai bangaren maharuta da maharuta su za mu yi magana akan su sai kuma mu yi magana akan wani irin sihiri suke yi ko mai hakikanin abin da ya faru tsakanin su da Sulaiman da Annabi Sulaiman wannan shi ne abin da za mu yi sai dai magana da na tabbatar lokaci zai ya ishe mu duka bi abubuwan guda uku ba sani ba ko wata yi ana da adadin cewa daga yau kila an kulle to ba sani ba za mu wata kila wai mun fara kai kuma zamu mu gama ba wannan dai kaga katibu ne na dan asabar ina jin ba zai samu ba kaga asabar din farko wata ne kuma ya fado ba zai samu ba kuma wata kila dai zamu yi kuma dai ba zai yi da mun tsaya akan babi zamu shiga to ba ku insha Allah wannan barin fara magana kan shi wani Ibn Sayyad shi Ibn Sayyad wani wani yaro ne da aka samu a lokacin manzon Allah daga Yahudawa yake wato Yahudawa su ne iyayensa ka san Yahudawa su tsabar bala'in su da fitina su hatta wani an aika manzon Allah sun ki salama manzon Allah wasu na kokarin cewa wata kila za a iya samu wani annabi ma a cikin su ba duk da haka na mutane wasu suna cewa wai mutumi ne daga mutanen Madina wanda suke muwalati da su Yahudawa amma abin da yafi daidai shine ya bayan hude ne sai dai ka kusa Yahudawa ai sun kullaka wacce tsakanin su da Aus da Khazraj aidan ai ta wata irin wannan ne za ka gani tsakanin Abdullahi bin Ubay bin Salul yana mara musu waɗannan Yahudawan baya lokacin da suke yakan manzon Allah to ta irin wannan ne za ka ga shi balansare ne amma balaba ba balansare bane shi mai Yahudi ne shi mutum ne da aka haife shi an haife shi da ilimi abubuwa ne da yawa su shi tun da aka haife shi ba a haife shi daidai wa daidai ba an haife shi da ido ɗaya kuma ɗayan ido shi kuma sai ya zama ya bulluku to kuma kun san wannan ya yi ɗaya kama da abin da maza da ke faɗa da Dajjal sai ya zama su sahabbai hankalinsu ya tashi suna ganin anya wannan ko ba shi da Dajjal ɗin abin da zai ƙara nuna maka cewa wannan mutumin shi ba Yahudi ne shi ne lokacin da maza Allah ya je wajensa za mu karanta hadisin yanzu sai yake cewa kai imani ni manzon Allah ne sai yake cewa a'a na dai imani kai annabi larabawa ne kaga da shi larabawa ne ba zai faɗa wannan maganar ba eh aka ga kaga shi ba larabawa bane kenan kai annabi na ummiyai shi ne saboda larabawa galibi a lokacin su wato basu iya rubutu ba sun ka zauna ne akan wato asalin dabi'a da majista ya fito na rashin iya karatu ko rubutu to shi wannan Ibn Sayyad abin da ya fara faruwa da shi sun yana yaro sai ya fara wasu yan gane-gane sunansa safi kamar yadda za mu zo mu karanta to sai ya fara wasu yan gane-gane shedanu suka suna dan zuwa masa suna gaya musu suka gangano wani lokaci kawai sai aji ya faɗo magana ta zama gaskiya wani lokaci kuma sai ya faɗo magana ba ta zama daidai ba wani lokaci kuma sai kaga yana yin wasu manganu a matsayin cewa shi ma kaman annabi ne wato kaga dai kaman yana shedanu sa su gwara kwakwalwarsa ta kada maza Allah a wuri daya wato kare zama wannan Ahmad ake cewa kaga ba magana Ahmad shi ma amma shi zo shi safi kaga shi ba sunan shi Ahmad ba to wannan shine sai ya sa wa hankalin musulmai tashi to su musulmai ba su da shakkar cewa wannan ba mazo bane su sun san cewa wannan shi ba annabi da ƙarya to amma abin da yake damun su shine abu biyu na farko shine makin shi da jadin to ko aka yi ya za a yi shi sai da dajjal kusan yana yi wasu abubuwa na khariqul ada wasu abubuwa wanda yake ya wuce dabi'a yayi kaza yayi to shi ma wannan yaro an samu ya kai wasu abubuwa wanda yake ya dan fita dabi'a to sai hankali ya tashi sannan kuma shi kanshi kuma a lokacin kuma ba zai yi ba a ce sahabbai sun bashi kuma ya da'awan annabtan nan ba zai yi ba to sai ya kasance kuma a munafikai watakila kaga za su tara amfani da wannan abubuwan suna kara balbal abubuwa suna cewa ai manzo Allah shi ma kansa watakila shi ma gane yake yi kawai ba wai kaza ba sai manzo Allah ya rika zuwa wajensa yana son ya jaraba shi kaga shi ya tafi wajensa ne saboda jaraba shi ya nuna hakikanin al'amarinsa ba ya je wajen boka ne ba da wani wanda yake cewa wai yanzu yake kafa hujja da wannan hadisi wajen cewa yanzu ai babu laifi Allah ya ce kashi in taimake ka in kai kana ne mutai ko ka ne mutai ko baka samu ba ka je wurin wani ai taimako ka je ne ma kai ya za ka yi wannan haka suke ni da kaina ta baga mun da magana to ya kake san ai
Allah ya tsare
to ga hadisin shi wannan mutum ne a cikin hadisin an sarjo shi daga sahabbai an rubuta shi daga Abu Bakar an rubuta shi daga Ibn Umar an rubuta shi daga Abdullah ibn Mas'ud amma zan kana kawo mun hadisin Ibn Umar da yake a sahihain cewa Umar dan Khattab wata rana sun tashi shi da manzon Allah tare da wasu mutane to musu dare goma ba na sahabban manzon Allah sun tafi qimala Ibn Sayyad sun tafi sun fuskanci Ibn Sayyad yana yaro karami ba lokaci yaro ne karami a lokaci ne ma yake ne ma ya balaga hatta wajadahu yal'abu ma'a al-zilmani sai manzo Allah ya same shi yana wasa da yara abun da abune na yarinta fi utummi maqalati al-ansar nake tambani wato manzo Allah ya same shi a wata ganuwa na ɗaya daga cikin gonaki na ansarawa kamar da aka sani da Yahudawa suna da kawance da tsakaninsu da ansarawa wa qad qaraba yawma idhin al-hulma shi kuma ya kusa ba ya zan balaga a lokacin wato ya fara girma kenan wato tun da dai ya wata kila ya kare ya kai shekara 14-15 misali ya kusa da zaba balaga fa nazara ilayhi fa qala ashhadu annaka la ilaha illa anta fa lam yajur hatta daraba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dhahrahu bi yadihi sai bai aune ba sai ya ji manzo Allah kawai ya tsince bayansa ya tsince shi da hannunsa wato manzo Allah ya kawai sai ya ji kawai manzo Allah ya danke shi aka a hannu kuma kala sai shi manzo Allah ya ce masa atashhadu anni rasulullah ka shaida ni manzo Allah ne fa nazara ilayhi sai ya kura ma manzo Allah ido fa kala sai ce ashhadu annaka rasulul ummiyina na dai imani cewa kai annabi ne larabawa kaga bazai imani wake da shi kuma kala ibn sayyar sai ibn sayyar shi ma sai kara zuwa manzo Allah sai ce masa atashhadu anni rasulullah to kai imani cewa ni manzo Allah ne ni faradahu annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sai ya take shi wato sakewa amma dai da za a dan tura shi baya haka kuma kala sai ya ce amantu billahi wa rusulihi ni dai na imani da Allah da manzanninsa wato manzo Allah ya amsa ya bashi in kai manzo Allah ne na imani da kai in kuma kai ba manzo Allah bane kuma kai ba manzo Allah bane dan babu wani annabi bayana to kaga ban yi imani da annabi kariya ba kuma kala ibn sayyid sai manzo Allah ya ce ibn sayyid ma za ka rato me kake gani ne kai qala sai ce ya atini sadiqun wa kadhib to wani lokaci dai ina ganin abu ya zama gaskiya wani lokaci kuma ya zama ƙarya wato haka yan da naga ne kenan ko a bacci ko a wani wuri yana aljanna suna ka nuna wasu abubuwa wannan kuma ne wani lokaci za ka ga ajalin suka kiye suka mude ma yara wani lokaci yaro kadan sai ga ajalin da nema ya mai shi ba da magani daga ni za ka ce wani ya kuma ba da magani eh kawai zan mugunta kawai san gashi sai su zama suna mude mishi ido yana yin wasu abubuwa a wanda yake ba daidai ba kuma in ya fada maka ko rigima kan shi ranar kai wasa idan abun hawa ne da kai turadan kan ba za ka babu abun hawa nan ba zai tabu zai hawo ba in ka zaje ka bata masa rai ya abun hawa ne da kai a ranar ina ga mun fara maka irin wanda shira muke bude musu idan nan ne za su fara magani in ka je kana ba kana tambaya za ka ce idan aka rigima da shi ko da shi wanda ya rigima da shi ranar ba zai bacci ba wallahi in yi bacci ya ta mafarka kenan ko kuma sun tsawata shi in yi wasa sai sun zautar da shi zai zo wata kina ce maka ai ya ga wani mutumi da tsawon shi babu iyaka saboda ya rigima da wannan wanda sai su bude mishi idan eh ko kuma idan abun hawa ne kawai kana rigima da shi to sai ka hauti tuba insha Allah za ka ga a za ka ga ta ta kace ko wani abu Allah ya tsare shi ne to ya ci ni sadiqu wa kadhib to nan kan gari abu ya zai zama gaskiya wani lokaci ya zama ƙarya qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zalika kashfa qul li ta'ala am ce ai an ruda shi wato ya ci rudi ne wannan wannan abu ne yake ah sai ma qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ma Allah yake cewa in yakhabatu laka khabi'an to yanzu amma na koye maka wani abu kaga ya mushi jarabawa na farko ya faɗi shine cewa da yake yana ganin abu ta ne zaman gaskiya ta ne zaman ƙarya shi kuma annabawan Allah sun mutu abu sa gani gaskiya yake zama kaga ya faɗa a jarabawan farko to shine jarabawan na biyu shine ce in yakhabatu laka khabi'an na koye maka wani abu ka sai yake cewa sai ce me yake mutane ce musu me yace me wato sai yace masa addukh dukh 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 a dai daga cikin luka ne na addukhan dukhan shine wani abu kaman haƙi da zaka gani dukhan kan haƙi to mazala abin da ya masa a cikin sura dukhan akwai aya da Allah ta'ala ke cewa fataqi bi mata at sama'u bi dukhanin mubin wannan aya da mazala ya rike masa a zuciya amma mazala sai ya matso da wato hararo wannan ayar a cikin zuciya ya dinga hadisin nafsi da ita yana maimaita ta to amma shi a cikin maimakon ya dauko ayar duka sai ya dauko duk wannan kalma guda biyu kawai dukhan ne amma sai ya dauko lafazin dal da haƙarin mai ruwa kaga na farko ya bar fataqi kaga har harfa ne da yawa akwai fa'un akwai alif akwai fa alif akwai alif bajja akwai ra akwai ta akwai kamiru akwai babuti fataqi ya kuma ya bar yawma ya bar ta'ati ya bar as-sama ad-dukhan da tashi ce ad-dukh bai fada ad-dukhan ba duk da a cikin yaren laraba suka ce ad-dukh suna da dukhan din sannan kuma ya bar mubin to da ya bar ad-dukh shikenan sai manzo Allah sai yake ce masa kaga anan abin da manzo Allah yake ce nuna masa ya nuna mutane dama manzo Allah ya fada musu cewa su suka dauko gaskiya ne guda daya amma su gargawa shi da ƙarya ne wato a cikin gaskiya da za su dauko ma to gaskiya ne a cikin duhu za su dauko kuma za su dauko wani abu ne take kaga a cikin dimbin wannan kalmomi masu yawa fataqi yawma ta'ti as-sama'u bi dukhanin mubin ya dauko wani abu kawai harbi guda ne to din rabon kuma kaga ƙarya ne yake to kaga wannan kuma shine hakikanin boka wata kila zai iya zuwa dan fuzgo wani abu in ya dan fuzgo wani abu shikenan idan ya fuzgo shine gaskiya ragon abu kuma da ƙarya ne amma ko tare da haka maimakon a ƙarya shi saboda ƙarya sun fi yawa sai kuma a gargaɗa shi kaga jarba guda biyu masa Allah ya masa kuma ya faɗi sai dai akwai iskari da ke zuwa a wannan hadisi dan Allah za mu zo mu ƙara tattaunawa kan cewa ya aka yi shiga ya aka yi shiga zuciyar manzo Allah kaga ai bai bai ma dai shiga ba ai bai iya gano ayan baki daya ba amma ya fahimci wani abu duk 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 wannan kuma akwai tawilin sa za mu yi magana insha Allah sai manzo Allah yake cewa ihsa falan ta'du qadaraka ishi yi mun shuru ai ba za ka iya wato tsallake kadarin da ubangiji ya aje ku ba ku bokaye ba za ka wuce shi asalin abinda inda ubangiji bigin da ubangiji ya aje bokaye ba inda dai kake kai ma kana tare da wato bokayen ba za ka zama ka kauce ba wannan wato lafazin kenan a cikin as-sahihain to qala umar sai umar yake cewa ya rasulullahi ata'adhan li fi an adrib 'unqahu inji umar yake ata'adhan li fihi adrib 'unqahu da aka bar umari in kashe shi kawai a huta qala rasulullahi sai manzo Allah ya ce masa in yakun huwa in dai dajjal ne la tasallu alayhi ba za ka samu dama akan sa saboda yana da karfi ubangiji ya bashi dama wa illam yakun huwa in kuma ba dajjal bane kawai wani yaro ne yake dan wasu yan gane gane fala khaira fi qatli babu alkhairi akashi shi wannan hadisi yana cikin asahihaini shine wato Abdullahi ibn Umar yake cewa kuma daga nan kuma Allah shi da Abdullahi Ubay ibn Ka'ab sun ƙara zuwa wato kaga wannan zuwan farko kenan madara sai ka tashi da shi da Ubay ibn Ka'ab ya ummanin nakhal allati ibn as-siyad hatta idha dakhala rasulullah sallallahu alaihi wasallam tafita rasulullah yataqi bi judu'in nakhal wato sai suka nufaci inda shi ibn as-siyad ya je wannan gurin ganuwa da ya shiga sai inda ya je ya koya kansa sai madara ya rika sidadawa saboda kai ya ji shi madara ya rika sidadawa saboda yana sai ji me yake fada saboda yana yi musu gangamin ne a matsayin kamar ko ana musu wahayi ko wani abu shine ya taqi bi judu'in nakhal madara sai ya rika wato takatsan wajen takunsa da hutun da bino ne wato daga nan da hutun da bino sai ya kara matsawa ya can yana son ya saurari abinda ya koto yake fada wa huwa yaqallu an yasma'a min ibn as-siyad shay'an wato yana kokarin ya ji wato shammaci shi ibn as-siyad ya ji abinda yake fada qabla an yarahu kafin ya gansa wa ibn as-siyad mutaji'un ala firashihi shi kuma ibn as-siyad yana kwace a abun kwaciyarsa fi qatimatin lahu fiha ramrama a cikin wani mayafinsa da ya rufe ita kuma ana jin wani ɗan sauti haka wato kaga yana yi wasu maganganu kenan a matsayin abin da yake tsariya cewa watakila ko wahayi ne ko abin da ya kama da wannan fara'at ummu ibn as-siyad annabi sallallahu alaihi wasallam sai uwar ibn as-siyad ta gansa ta ga manzon Allah sai ta ce masa wa huwa yataqi bi judu'in nakhli ta ga manzon Allah a lokacin da yake dan sandansa shi ma yana wato ya kai shammaci shi wannan ibn as-siyad fa qalat ibn as-siyad sai ta ce masa ai saf wannan sunan shi ibn as-siyad saf yace ya kai saf hada muhammad ga muhammad can yana labewa yana sai ya ce me kake cewa fatanaha ibn as-siyad sai ibn as-siyad ya daina sai maza da yake cewa lauta da ka to bayyana da an da bashi to da an banka an kara banka dishi wato an kara bayyana lamarin su cewa shi ba shi abin da yake yi ba yana kawai abu ne na tabbas ba to kaga wannan hadisin kamar da muka bada shi a sahihaini ya cikin bukhari da muslim kaga ba magana ce da za a ce za a yi wani shin tamam sa ba kuma ya cikin musalim ma ba hamba ya daga cikin ya cikin wato littafin hadisi da dama ana rawaito shi ta hanyar abdullahi dan umar a cikin sahihaini kenan kuma imam ahmad ya rawaito shi daga abu uash bin dariq daga al-a'mash daga kuma abu wa'il daga abdullahi bin mas'ud an kuma rawaito shi daga abu dar wato magana ce abu wa'il ne ya tabbata ne to amma akwai wasu abin da babban ta suke iya wato hakewa da wannan kissa da na farko shine wato me zai samu zalla ta godan boka kaga wannan burgan ba da amsa shi tun a baya sai dai kawai zumun mamaita yanzu me samu zalla ta gurin wanda wani yaro wanda yake bokanci ma yake koya sanan nabi kuma ya akai ibnu sayyad ya zama ya iya sadawa zuwa zuciyar manzon Allah idan ya iya sadawa sau daya kuma ya samu nasara to me sanan shemu sanan wahayi da manzon Allah ke yi wata kila kuma wannan ya sadawa shi ma wanda ba ibnu sayyad din ba wata kila shi yaro ne ya wala ya dan fishi gwadinta sai zai iya samun wannan abu shi ma wannan shubhati da ana iya zuwa da shi sanan kuma me yasa ai mun fara cewa haddi do dokan musulunci akan matsafi shine a kashe shi me yasa manzon Allah bai kashe ibnu sayyad ba wannan sune shubuhi da galibi akan ake iya taso da su a wannan kissa da muka faɗa to maganar farko cewa me yasa manzon Allah ya tafi wajen boka wannan mun faɗa cewa ya tafi ne saboda jaraba shi kuma gashi ne jarabawa guda biyu ya faɗi kuma wannan shine dama abin da ake so musamman a lokacin ya rike da wasu su yahudawa ai wata kila suna da wasu na kawo suna cewa abin da yake ce muku muhammad din yana faɗa yana zama gaskiya ai ba wani abu ne shedani yake gani shi ma ga yaro karami ma shi ma shedani yana gani kuma yana gani gaskiya kaga dole a jaraba a ga waye wanda yake kan gaskiya waye wanda yake bala'i yake zuwa masa waye wanda shedani yake zuwa masa waye an abin da yayi shi daga sama ne waye kuma daga sararin sama ne shedani ne kawai yake zuwa masa ba waye abin nan ba sai mazala ya tafi wajensa ko mazala ya je wajensa ba dan gaskata shi ba shi sai yake cewa ikhsa falan ta'du qadaraka ai lan tujawiz kaunaka kahina ba za ka wato ba za ka ketare abin da dama aka saba sani cewa bokaye abin da suke kenan ba shashi fadi in suka shashi ba kuma su dako wani gaskiya guda ne kuma sai su garwaya shi da ƙarya da yawa wannan shine abin da manzo Allah yayi amma kaga anan maganar mu ne tana nan hadisin guda biyu can da muka kawo cewa duk wanda ya je wajen boka ya galgata shi to ya kafirta da kuma duk wanda ya je wurin boka ba za a karbi sallar su 40 na kwana 40 ba wannan hadisin yana nan abinda za mu kara wato karawa anan shine duk wanda ya je wajen boka ya gaskata shi wato ya gaskata cewa shi ba abin inda Allah yake sanin gaibi shi ma wannan bokan bai iya sanin gaibi to wannan ka musulunci in da kai cewa wannan bukan ya san gaibi wata kila ma kana kana gudun ma karin ma shi yana can wani gari kai kana wani gari kana gudun kar kai wani abu zai san me kai ko ce yana wani gari har haji in kai ji da wannan abu to kuma mutum ya fata musulunci saboda me saboda Allah ta'ala yana cewa qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi bi ghaibi illa Allah ba wani san gaibi sai Allah idan ka bada haka to ka gaya ta Allah ta'ala ne saboda haka ba zai kaga ka boka ba ba shi sai ka gaya ta Allah ko gaza ta Allah ka gaya ta boka to sai dai ya to wannan duk wanda yayi wannan ya abin nan to sai kuma wanda ya je wajen shi wanda ya je wajen shi amma sai tambaye shi masa wani abu ya biya masa yan bukatu ina neman kuɗi ne kaga wannan ba ya je da ya gaya wani abu da zai ce gaskiya yake ko ƙarya yake ba a'a kawai ya je wajen biyan bukatar sa ta duniya to idan yayin da ya gaya mashi biyan bukatar sa sai ce ai wannan biyan bukatar ba a yi ta sai an yi wasu abubuwa na shirka in yi masa biyayya wannan ina magana fa mai zuwa ne ba shi bokan ba in yi masa biyayya aka shi ma fulfulu ne saboda me saboda ai wannan shirkan da da bokan ya hadi ce sai yayi sannan zai bukata za ta biya to wannan ita ne daga musulunci kuma ko kuma yayin da ya halatta abu misali wasu ana ce musu ai sun zake ma wasu ba harama su ko wani abu kamacin wannan kaga wannan zunubi ne amma yayin da yake cewa wannan abu halalce ma a babu shi a wajen sa haka wannan ka musulunci a sai abu na uku da malamai ke gawo shine wanda ya tafi saboda shi yana ganin shi a zuciyarsa yana cewa wannan bukan hazibi ne kuma ba idan zai rabu a lahira amma dai yana da wasu tarbiyar bukata da zai iya yi min kwatan kwatin yanda zaka kasan cewa wani sarki azzalimi ne ko wani dan sanda azzalimi ne kai ma yayin da ake maganar wane wane mutumin kirki zaka ce wane ne mutumin kirkin wato kasan ba mutumin kirki bane to shine ta wannan babu sai yaje wani bukan haka saboda kawai ya je wurin shi ne saboda yana mu'amala da aljanu shi kuma yana son a je a kasara mushi wani makiyinsa ko a kashe shi ko a bashi wani magani to idan ya bashi wannan maganin amma shi yana jin cewa wannan abin da yake da ma ƙarya ne kuma ƙarya ne yake ba ta yaya to yayi ne yana azzalimi kenan to wannan shi ba mutum musulunci ba wannan shine wanda sallar shi ba ta karbu ba kwana 40 fa salahu an shay'in ya tambaye shi wani abu ne saboda zalunci kawai ba dan ya yarda da shi ba kaga wannan bai yarda da shi ba abu na hudu da malamai ke kawowa kuma shine wanda ya je wajen shi da ya je wajen sa ya zama ya isne wannan ni ne daga baya na riskar da shi saboda na taba samun wani ya fada mun haka kace shi ya zama desperate ne shi gaskiya shi wato kawai ya zama ya cire tsammani ya je nan a da nan an yi mata ci ba an biya wallahi haka suke fada wannan abu zai baka babaki kaje wani mutum ya ce yayi addu'a wai ba ta ci ba kace a ji addu'a wai wani malama ya kace san ayi addu'a nan ba ta ci ba kuma kullun da kake cewa katin da ina katin kullun da kake cewa na bibillan kullun sai na bibillan ko ba ta ci ba to ba gaido da shi da kamar yace ne shi ke tunda Allah ya kai ba za ka iya biya bukatar ba barin je wurin wani kaga wannan ai banna ce to idan ki to irin wannan shine wato idan ya tafi to yana tafiya kaga ya tafi ne ya isa idan ya tafi ya cire tsammani daga baya sai ya zo a jikuma ko kuma ya ji hankalin shi ya dawo daga jikinsa ce bi zai sai wannan abu to wani koda ya dawo ya ce yanzu ya yi tuba ko ya ko ya koma baya garkata kafin baya garkata mazafin to wannan zuwan da yayi sunan shi mai sako ko ba za a karɓi sallar sa ba na kwana arziki to na ƙarshe shine kuma wanda duk ya tafi saboda ya jaraba shi saboda yana da baya kawo dukari a gari sai ci duk zo mu je wajen sa mu je mu jaraba shi aka je aka jaraba shi yanda manzo Allah yayi to shi wannan ma da za a bashi kuma aikin da yayi sunansa aiki da ya kwata a yi bishi akan ta wannan kaga shine maratib guda hudu da malamai ke kawo ba amma wani sai ce ai zai shi zai iya zuwa saboda manzo Allah ya je wurin boka ai shi ma gashi shi ma zai iya zuwa kaga duk wanda yayi wannan to kaga mai san zuciya ne wannan duk wanda ya ce wai saboda manzo Allah ya je wurin ibnu sayyid shi ma zai je wajen boka to yanzu wannan abin da ya kawo shi ne sai ya kawo san zuciya sai magana na biyu lokacin ne ko dole sai mu tsaya kan kisan Yunus sayyar din to amma ga bari wannan masalan guda biyu mu karasa ta sai maganan shi shin da ba a Jerusalem sai iya zuwa su san hadithun nafsi wato labarin zuciya da kake dan ba kanka su ji abin da ake faɗa wannan wasu daga cikin malamai sun yi ta si tawili al-Khattabi shine irin kawo wasu mutawili tawilan malamai akan waye aka yi wannan yaro ya san ad-dukhul nan ad-dukhul aka ga wani bangare na ad-dukhul waye aka yi dan yayi gaskiya kuma wasu suka ce maza Allah waye sa a rubuta mushi a hannu yanzu aka rubuta mushi a hannu sai ya koya mushi haka sai yace to me in ya kamba atu laka sabi'a me sai ya fada addu to koda ba ka ce ba hannun ne ba dai akwai musa ba me ba mutsa kanshi da zuciya za mu bace ya dai sani dikenan ya ya dai ya gano wasu suka ce a'a abin da ya faru shine wato su sun je sama ne sun je sama ne suka bazama suka ji wannan ayar shine suka ga ya musa a lokacin kawai sai zai sama sai su dawo ba a lokacin aka wani abu ta kare duk wannan kaga kuma aya an riga suka da ita in dai ba su kare wajen wajen bala'i ko ne ko da baka mutum wannan wannan shi ma dai gaskiya wato ba'idi ne abu ne wanda yake ba'idi abin da yafi daidai a wannan abu magana wannan fasalar shine ubangiji alhakin da dai manzo Allah gashi wani har wannan ya faru da shi kuma mujarrab ne wannan ana ganin cewa wani lokaci aljanu suka yi wa mutane saki saki a zuciya kuma suka yi wato gudana madan adam a gudanan jini shedanu suka iya sanin hadithin nafsi kaga ba fa abinda ka taskace ba na ilimi ko abinda baka yadda baka labata mu zuciyarka kaza akwai abinda ya riga ya zauni a zuciyarka ba zai wahala ma wato sai in ka taso da shi amma in ka taso da shi to ko ta na'ura ana iya sanin cewa wane akwai na ba zuciyarsa ta gudanar jinin sa cewa wani abu ya dame shi yana cikin damuwa ko yana cikin farin ciki a gani a fuskarsa a jijiyoyinsa a gani to su ma ajanu ubangiji ya ba su dama yayin da wannan tunanin hadithin nafsin wannan magana din da ke cikin zuciyarsa yake kusa da baka ana cewa sai yana kusa da baka ba wai yana can kasa ba yana kusa da baka wato saboda in suka faɗa to ubangiji ya ba su kafin ka faɗan za su iya ji wani ma amma wannan ba duka ba kuma kaga wannan ma ba duka za su iya ji ba kuma ba kuma kowa ne suke iya jin nashi ba ubangijin ya ga dama ya tsare ka zai iya tsare ka amma dai suna iya zuwa abubuwan da kake sagawa zuciya in dai har ya zama hadithin nafsi ya bai zama kawai wani abu ne da ka taskace a zuciyarka ba to suna iya sani wanda sabanin mala'iku kuma su mala'iku kaga ubangiji musamman wanda suke duba su ga yare imani ko bai da imani ubangiji ya ba su dama su za su iya likawa amma su shidanu sai dai hadithin nafsi suke mu'amala da shi amma kuma suna iya sa maka wasu basi suna sa maka wasu abubuwa a zuciyarka kana suna bujiro maka da shi idan ka amsa kuma suna ganewa in kuma zaka yi wani magana to suna iya ganewa mutukar yana kusa da wato furtawa indai yana kusa da furtawa amma idan ka binne shi ba za su iya sani ba wannan ya fi salama a fasara hadisin haka akan a ce wai ai manzo Allah ya koya mishi wani abu ne duk wannan ba zai zama wato shi daidai ba sai abu na ƙarshe da wato malamai ke magana wajen yaye wannan shubha shi ne me yasa manzo Allah bai kashe shi ba gashi kuma mun ce a kashe shi na farko dai abin da ya kamata a sani shine wato shi wannan mutumi ba musulmi bane wannan ibnu sa'id ba musulmi bane kuma da abin da yafi inganci a maganar malamai matsafi wanda ba musulmi ba in tukar bai zuwa takalle mu ba zuwa kashe shi indai daga shi sai kawai wanda suka imani da shi a wani daki suka kulle suke abubuwan su ku yare shi amma idan yana bayyanawa shi ne sai hadisin Umar bin Khattab sai a je a kashe shi saboda al-islam ya'lu wa la yu'la alayhi kaga wannan yana kuma ƙara tabbatar da wannan mazhabin sannan kuma wannan kuma yana ƙara tabbatar da cewa kuma shi kanshi mai sihirin ya halatta aje a da mutubansa dan gashi manzo Allah sai da ya ce masa kai imani da mandani kaga da yake shi kenan sannan kuma shi yaro ne a lokacin karamanta yaro kuma an dage mishi alƙalin bai ma na gaba to zai je ya kashe yaro karami bayan farkon al'amari daga baya ne ya rika wato mai da wannan abin da yake na bokanci ya zama kamar maki kamar wani zuba da yake lasa amma da can ai watakila ba ma yana so ne ba kawai ya tsinci kanshi ne gasa yana ganin gane su shedanu suke masa wannan aikin to kawai dan wani yaro yana wasu shedanu sun bude wani ido sai waje ya kashe shi ba za a kashe shi ba wannan shi sa malami suka ce wannan babu hujja akan cewa wai ko a bar mutum ya tsafin sa ka a kashe shi mazala bai kashe shi ba saboda shi bai kai sharadin bai cika ba shi na farko da yaro ne sannan kuma bai baya cikin musulmai sannan kuma bai zo yana yada wannan abun a cikin wato musulmai ta yadda har zai zama wato gaskiya ta shuɗe ba kawai dai yana wasu maganganu sai tsakanin shi da yara kuma wato sahabbai suka ga kamar za a fatulu shi yasa wato suka nemi su dauki abin nan kuma kaga da ƙarshe abin da zamu rufe da shi shine mazala yadda haka kuma ya je yana neman ya tsiyatar da shi duk haka mazala ya je wajen sa yana neman ya tsiyatar da shi amma shi bai da saurari manzo Allah ba da ya saurara kaga shikenan wannan tsafin wannan bokancin duk ya riga ya sha ruwa kuma to wannan kuma shine abin da muka faɗa kuma cewa lallai idan aka samu boka ya ce ya tuba to magana kuma a ce wai ba za a karɓi shi ba kawai sai da aika shi lahira bi ta su ba ya halatta bi imam ya ga kuma masallaci ya ce an ba kwana uku ka je ka tunani illa iya kai za a dinga sa musu ido a gani yana yi musu abubuwa wanda ba daidai ba yana yi musu abubuwa wanda ba daidai ba shikenan in kuma an ga masallaci a kashe shi shikenan sai a kashe shi wannan jinge malamai sun yi haka kuma mun faɗa a baya wannan shi ne zama karshen wannan kisa insha Allah in dai babu wani tambaya kan wannan kisa shikenan sai mu rufe wani sati idan muka zo za mu yi akarin Aisha zan fara shi akarin Aisha shi ma zan fara abin da ke cikin sa na shugoyi shi ma mu kawo daga nan kuma sai mu rufe da kisan Haruta da Maruta insha Allah kuma shi ya zama karshen katinmu na wannan zagaye abinda muka tarje Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ta'ala ya taimana wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi